This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 22 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi wani taron harkokin tsaro na kwanaki biyu a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, don tattaunawa akan bukatar fidda matakan bai daya na yaki da matsalolin da suka addabi kasashen Afirka.
Bangaren Najeriya ta yi kokari da ta tara mu yau. A zo ana magana akan muhimmancin da abin da ya dami mata da talakawa da waɗanda dai su aka kai musu hari, shine matanmu kuma da jama'anmu. Wannan taron abin da ake gani shine ba Najeriya kawai ba, mutanen Afirka sun taru don su zo su samu hanyar da za a zo ya zamana wannan abu ya zama tarihi.
Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Amina Jayar Muhammad kenan, ɗaya daga cikin jami'an Majalisar Dinkin Duniya da suka halarci taron, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar zauren wasu gwamnonin arewacin Najeriya akan batun ƙalubalen tsaro a yankunansu a lokacin da suka kawo mana ziyara nan sashen Hausa na muryar Amurka a jiya Lahadi. Sannan muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma, inda za ku ji ƙorafe-ƙorafen wasu 'yan kasuwar Bauchi Central Market a jihar Bauchi akan shirin faɗaɗa kasuwar da gwamnatin jihar ke yi. Har ila yau za mu kawo muku labaran wasanni daga nan birnin Washington DC, amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hoton tauraron dan Adam da aka dauka a yau Litinin suna nuni da wani harin ramuwar gayya da Isra'ila ta kai a birnin Isfahan da ke tsakiyar kasar Iran, wanda ya afka akan wata na'urar kula da tsaro na tsarin samaniya wanda Rasha ta kera, wanda jami'an Tehran din suka yi ta karyatawa cewa babu wata barna da harin yayi. Harin da Isra'ila ta kai akan na'urar ta S-300 ana ganin bata yi girma ba akan wadda barnar da aka samu a lokacin da Iran ta kai hari akan Isra'ila a ranar 13 ga watan Afrilu. Tana yiwuwa hakan ne kuma yasa jami'an na Iran har zuwa jagoran addini Ayatollah Sayyidi Ali Khamenei suke ta kokarin yin watsi da takamaimai ko kuma hakikanin abinda harin ya haddasa a kasar ta Iran. Manazarta dai suna ganin kasashen Iran da Isra'ila masu gaba da juna da suka shafe shekara da shekaru suna yaki a kaikaice. A halin yanzu suna kokarin sassauta tankiya tsakanin su biyo bayan hare-haren da suka kai wa juna, yayin da yakin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ta'azzara a zirin Gaza da kuma ƙara ruruwan yakin. Sai dai harin da aka kai a kan na'urar tsaron sararin samaniyar wato wanda ya zama ta zamani da ainihin kasar Iran din ke mallaka da kuma amfani da kera ko kuma da amfani da wayannan makamin wurin kai hari a kan abubuwan da Iran din ke amfani da su wurin kare nukuliyata, wannan harin dai na mika wani sako ne a cewar manazarta. A yau Litinin wani mai shigar da kara a birnin New York kuma lauyan da ke kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gaggauta musanta akan ko tsohon shugaban na Amurka ya yi yunkurin yin katsalanda akan sakamakon da zai bashi nasarar komawa fadar White House a shekarar 2016 ta hanyar biyan makudan kuɗi ga wasu mata biyu da suka yi zargin ya yi lalata da su don su kama bakin su. Wannan wata cuwacuwan zaɓe ne kawai mai shigar da ƙara Matteo Collegello ya faɗa kai tsaye ga masu taimakawa kotu yanke hukunci a jawabinsa na farko a shari'ar da ba taɓa yi ma wani tsohon shugaban Amurka ba. Ya ce wannan wani batu ne na aikata laifi da aka yi kuma da haɗin baki da kuma rufa-rufa. amma lauyan Trump Todd Blanche ya faɗa wa masu shari'a cewa shugaba Trump bai san komai ba akan wannan magana. Shugaba Trump bai aikata laifi ba, rashin sani ne ma da baibaye shi akan batu da ake faɗi. Blanche ya yi fatali da bayanan mai shigar da ƙaran, ya ce babu ƙarshen gaskiya a wannan magana kuma ƙarya ne wanda ake ƙoƙarin ɗora ma ainihin shugaba Trump. Ya ce ina ankararwa akan masu ƙoƙarin ɓata al'amuran shugaba Trump. Ya ce babu wani laifi mutum ya nemi ya yi tasiri a kan zaɓe, ana kiran wannan abu demokaraɗiyya, kuma babu laifi idan wani ya aikata hakan. Blanche yana faɗa wa masu yanke hukunci a kan shari'ar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan sojan Isra'ila ta sanar a yau Litinin cewa daraktan sashen leƙen asiri ya yi murabus a matsayin martani ga hari da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba kenan na shekarar da ta gabata. Manjojadar Aaron Haliba ya fito karara ya dauki alhakin gazawarsa wurin bada bayanan sirri da ya sanadiyyar wannan hari akan Isra'ila. Yana mai cewa mayakan na Hamas sun kashe mutane 1,200 kana suka yi garkuwa da wasu 250. Ma'aikatar sojin ta saki wasiƙar murabus ɗin ne a yau Litinin wanda Haliba ya rubuta. Kane ya ce zai ajiye aikinsa da zaran an fito da wanda zai gaje shi. Sashen leƙen asiri a jagoranci na ba mu yi aikinmu da aka ba mu yadda ya kamata ba. Na amince da aikata kuskure wanda na yi nadaman haka da daɗewa a kowace rana da madare. Zan kasance mai tare da wannan baƙin ciki har ƙarshen rayuwata, Halifa yana faɗa a cikin wannan wasiƙa. Halifa ya ce shi ne dai babban jami'i na Isra'ila na farko da ya yi murabus sakamakon wannan harin. A yau
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsalolin da ke da alaƙa da ayyukan ta'addanci a Najeriya, ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙasashen Afirka ciki har da Ghana sun haɗa kai wajen neman a fitar da matakan bai ɗaya na yaƙi da matsalolin da suka addabi ƙasashen na Afirka. Wannan kiran dai na zuwa ne a yayin wani taro da manyan jami'an suka yi a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masu ruwa da tsakin da suka hada da shugabannin tsaro a Najeriya, mataimakiyar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya da dai sauransu sun jaddada mahimmancin haɗin kai a yaƙi da ayyukan ta'addanci da nahiyar Afirka ke fama da su ne a yayin buɗe taron yini biyu da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro da haɗin gwiwar ofishin yaƙi da ayyukan ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya suka shirya a birnin tarayya Abuja. A yayin taron, gwamna Babagana Umar Zulum na jihar Borno ya ce ɗaukan matakan bai ɗaya, yin sulhu da haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka na da mahimmancin gaske wajen kawo ƙarshen matsaloli masu alaƙa da ta'addanci a Najeriya da sauran sassan nahiyar Afirka.
Yau abin da aka yi shi ne gaba ɗaya Afirka su taru su tabbatar cewa kanmu haɗe mun samu mun fita wuri ɗaya. In ba haka ba, Chad ya yi nashi, Nijar ya yi nashi, Nijeriya ya yi nashi ba ne. Don saboda in mun zo mun haɗu mun tabbatar cewa mun zo da wani tsari guda ɗaya za mu samu sauƙi, musamman kaga abubuwan da yake tafiya. Abin da yana faruwa a Amerika, abin da yana faruwa a Latin America, da kuma kasar Larabawa daban da abin da yana faruwa. So wannan taron na yau ya tabbatar cewa Afirka kadai ne a zuwa tabbatar cewa ya damu ne mu fita wannan ta'addanci. Kuma wannan ba zai taɓa yiwuwa ba haɗin kai. So taron nan ne haɗin kai ne a tabbatar cewa mun samu sulhu a cikin mutanen Afirka. Duk abubuwan da aka yi a nan mun tabbatar ofisin National Security a kan haka ya tura mana. To Ordo ya zama mana aiki a kan sulhu. Abubuwan da ake wannan zai kara kafin ma sulhu, kuma za mu tabbatar zai rage abubuwa da yawa.
A cewar mataimakiyar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Amina J. Muhammad, taron da ya haɗa shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka da dama baya ga wasu jigajigai a ƙasashen duniya zai taimaka matuƙa wajen samu bakin zaren matsalar ta'addanci, ganin yadda yanzu aka fara ba da mahimmanci ga waɗanda ayyukan 'yan ta'addan ya fi shafa wato mata da ƙananan yara.
Ɓangaren Najeriya ta yi ƙoƙari da ta tara mu yau, a zo ana maganan akan mahimmanci rashin da abin da ya dami mata da talakawa da waɗanda dai su aka kai musu hari shine matanmu kuma da jama'anmu. Wannan taron abin da ake gani shine ba Najeriya kawai ba, mutanen Afrika sun taru, mutanen duniya sun taru don su zo su samu hanyar da za a zo ya zamana wannan abu ya zama tarihi, ba abin da muke zama a ciki yau ba. Yanzu cigaba muke nema, cigaban nan kuma ba za a yi ta ba idan ba a yi maganan wannan abu ba Najeriya kawai ba, da Ghana ne da kuka gani, da Togo ne, da sauran waɗanda za su taimaka a ƙarasa wannan magana. Yau ne aka fara maganan mata a gaban shugabanni, da za ka zo a yi turanci a yi turanci ba a maganan mata ba, sai a yi maganan matasa, a yi maganan waɗanda suke kawo mana harin nan, amma ba za a ce to wannan harin me take ma matanmu, me take ta jama'an da sauransu. To yau dai an fara ji, kuma za ku ga daga sauran tarihin da za a yi za a samu inda za a kawo taimakon da zai zo ya sa a fita wannan damuwar da ake ciki.
A nasa bangare, mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Rubadu ya bayyana cewa,
na daya dai mun gode wa Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, taro ya yi kyau, mutanen da suka haɗu nan specially waɗanda suke a gaba a yaƙi da ta'addanci a duniya, an taru kusan mutane 400 da wani abu, a zo mu yi magantu, mu yi fahimci juna, mu san ina muke, me kuma za a yi don samun ci gaba da samun nasara na kawo zaman lafiya da sauƙi a rayuwar mutane. Ba nan Najeriya ba, duk wannan yanayi ya area namu na Afrika yanzu, musamman West Africa, mu ne muka zama center yanzu na irin wannan masifa a duniya. Abubuwan da a can da nisa amma ya dawo nan, ya sa muka ɗauki wannan, muka ce to duniya su zo, a zo a yi magana, a fahimci juna, a san me yake faruwa, kuma mu haɗa kai, mu zo kori guda, muna cikin aiki, muna neman Ubangiji ya taimaka mana mu samu zaman lafiya.
Masana dai sun ce idan ana son samun nasara a yaƙi da ta'addanci a nahiyar Afrika, ya kamata masu ruwa da tsaki ciki da ƙungiyoyin yankunan nahiyar su taka muhimmiyar rawa, ganin cewa waɗanda suke cin gida sun fi sanin matakan da ya dace akan waɗanda daga waje za su zo. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf da wannan rahoton. To, kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar ɗazu, a jiya Lahadi ne muryar Amurka ta shirya wani zauren tattaunawa da wasu gwamnonin arewacin Najeriya, ciki har da Katsina, Kaduna, Zamfara, Kebbi da sauransu, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa, musamman ma ƙalubalen tsaro. Gwamnan jihar Zamfara, Dauda Lawal, na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci taron. Jiharsa ta Zamfara na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da har-harai 'yan bindiga da sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa. Ga tambayar da Murtala Faruk Sanyin na yi masa.
To, bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara, Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga suna ɗora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta Zamfara. Za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun samu a kansu mafita kenan, ko yaya abin yake?
To, salamu alaikum. Kamar yadda ka sani, matsalar tsaro kusan ta wuce shekara 10 mun same ta ne a jihar Zamfara, amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun cece al'umma, kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara, wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare. Abinda ka faɗa haka ne, akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su bar su yi noma. Wannan gaskiya ne. To, amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa, mun yi abin da ya kamata, mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake ɗora. Wannan akai muke, kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara.
To, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Lafiya al'umma ta
wannan haka yake. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ƴanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Shagunan na gina su, an yi filin din su, an gama komai solid concrete, abinda aka bani $1,000,000.
Girman wajena shine ina da ciki da falo da bayan gida sannan da stoke da rijiya. An zo an ɗauki naira 680,000 da wani abu ana bani. So kaga an tura ni gidan haya da wayo.
Ya kamata a ce an duba halin da muke ciki. Mu talakawa ne, bamu da kowa, bamu da komai, sai Allah, sai gwamnatin nan. Ya kamata su taimaka mana, su duba halin da muke ciki.
Wasu masu neman haƙƙin diya kenan daga wurin gwamnatin jihar Bauchi ta Arewa maso gabashin Najeriya. Ada ka ce mu.
Kina barci ta gaba ta fita. Allah wadaran mai ta dota. Da waɗanda suke da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta.
Masu ware a shirye-shiryenmu da suka gabata, mun kawo muku koke-koke da ƙorafe-ƙorafen 'yan kasuwa a Jos, fadar gwamnatin jihar Plateau, waɗanda gwamnatin jihar ke ƙoƙarin sauyawa matsugunni gabanin ƙaddamar da shirinta na zirga-zirgar manyan motocin jigilar fasinjoji a birnin Jos da kewaye. Kazalika kun ji mu a yola fadar gwamnatin jihar Adamawa ta Arewa maso gabacin Najeriya, inda 'yan kasuwa da ke hada-hadar harkokinsu na kasuwanci a babbar kasuwar Jimeta ke cikin zulumi, saboda gwamnatin jihar Adamawa na yunkurin tashin su saboda aikinta na gina gadar sama wanda zai shafi wani bangare na kasuwar tasu. To ayoyi shirin na jihar Bauchi ne mai makwabtaka da Plateau, inda tsarin biyan kuɗaɗen diya da gwamnatin jihar Bauchin ta ƙaddamar ga al'ummomin unguwar Kurmi da aikin faɗaɗa babbar kasuwar Bauchi, wato Bauchi Central Market, ya shafa ya bar baya da ƙura.
Sunana Salo Abdullahi, ina daga cikin wanda aka bamu cek. Girman wajena shine ina da ciki da falo da bayan gida sannan da stoke da rijiya. An zo an ɗauki naira 680,000 da wani abu ana bani. So kaga an tura ni gidan haya da wayo, don ba amma bani iya abin da ya kamata a bani ba, tura ni gidan haya aka yi da wayo. Saboda idan misali ka ɗauka, in ka ce za ka sayi siminti, iya kuɗin ma ba zai kai kuɗin simintin da za ka gina wannan ɗakin da ka tashi. Yanzu misali a ce ko gidan kwali ne aka gina aka baka, ai ko gidan kwali kake da shi, wannan kuɗin da aka baka yanzu ba zai isa ka saki gina wannan gidan kwalin ba.
Sunana Aminu Malam. Kadarori na akwai shaguna, na yi shaguna guda biyu. Shagunan na gina su, an yi filin din su, an gama komai solid concrete. Su gefen shagon abinda aka bani $1,000,000. Kaga ba batun ginin da na yi ban sanya ma ba, ba zan sanya zan yi abin nan din su. Gidan na yi dama nan falo, 4 apartments, kowanne ɗaki ɗaya akwai bayan gidansa, sa'an nan akwai falo da toilet dinsa, akwai kitchen. Apartment guda biyu ta nan gefen, an ban $2,400,000. Sa'an nan apartment maintenance akwai katin fili shi ma a gabansa, shi wannan an ban $5,000,000+. Saboda kaga abubuwan da gaskiya ka saye shi shekara 16, ka duba balun naira, ka duba balun kaya, yanda abubuwa suke tashi a ɗan tsukin nan shi kullun, kusan kullun kaya tashi yake. Gaskiya gwamnati ya kamata, yana da kyau ta duba. To yanzu wanda yake da ɗaki ɗaya, kaga an maida shi ya koma haya.
Sunana Aishatu Abdullahi, amma an fi sani na da 'yar gidan audun waya. Abin gaskiya ya shafe ni, saboda gidanmu babban gida ne, sannan gida ne wanda muka tashi iyaye da kakanni. Wannan waje wajen gado ne, muna da yawa a kan wajen, amma an bamu ɗaki ciki da falo da kuma ɗaki ɗaya an bamu kuɗin da bai kamata ba. Akwai ciki da falo wanda aka bamu kimanin naira 300,000, sannan akwai ɗaki guda kuma babban ɗaki ne wanda idan aka zubar ginin ƙasa ne zai iya mana ciki da falo da bayan gida, aka bamu naira 180,000. da 936 duka in ya kama 400 da wani abu ne gaskiya a yanzu haka akwai yan uwana guda biyu da suke gadan asibiti akwai babban yayan mu sannan akwai yata ta mace wadda sanadiyan faruwan ji an ba su wannan abin suna gadan asibiti suna kwance ya kamata a ce an duba halin da muke ciki mu talakawa ne bamu da kowa bamu da komai sai Allah sai gwamnatin nan ya kamata su taimaka mana su duba halin da muke ciki ina da mu saka mu da rayuwar mu a taimaka mana haba da Allah jama'a kwamitin da aka rada su nema mana adalci mana me amfanin su tausayawa talakawa
Malam Abdulrahman Abubakar shine mai unguwar Kurmi da hukumance ake kiranta da unguwar Waziri ya ce adalci da ihsani ko kyautiye shine abin da talakawa ke neman samu daga wurin gwamnati a kowane lokaci
ita gwamnati tana yin adalci wa mutane amma kuma mutane suna bukatan ihsani so gaskiya abin da mutanen mu suke bukata a wannan gurin shine muna bukata gwamnati ta dube su saboda yawanci majority a gurin gaskiya talakawa ne kuma muna yaba ma mai girma gwamnati gaskiya bisa wannan aikin alheri da yake saboda wannan aiki ne wanda jikokin mu ma da su mora ba da kan shekarun mu ko ƴaƴan mu ba so aiki ne wanda duka ya shafi al'umma kuma shi aiki irin wannan ba a san waye ne zai amfana ba so gaskiya muna yaba masa irin namijin kokari da irin wannan ayyuka da yake yi so amma lalle muna roka mu al'umman mu da Allah da a dube su da idan rahama
to gaba a cikin shirin zamu ji abin da gwamnatin jihar Bauchi ke fadi dangane da wannan batu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodikoke na sasamura
masuware Alhaji Mamar Kabir shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa domin biyan diya ga mutanen da wannan aiki na fadada kasuwar Bauchi wato Bauchi Central Market zai shafi gidaje da shagunan su
aikin da yana tafiya daidai ba mu samu wani matsala sosai ba banda mutane wasu wanda suke kukan cewa lokacin da akai gwaji zuwa yanzu abubuwa sun kara kuɗi wannan kuka ne kuma
ya kamata ku a matsayin ku na gwamnati ku tausaya mu
wannan tausayi kam gaskiya muna tausaya musu amma bisa ga ka'idar namu aikin muna bin ga abin da aka rubuta wanda aka shirya aka evaluation kai shi gaba a je a roki alfarma a wurin gwamnati mu ne mun ce duk wanda yake da korin ya kawo mana mu ne za mu tara mu kai gaba mun ce da Allah ga kukan da jama'a suke yi amma ba mu da dama mu canja abin da aka riga aka rubuta
to Allah ya kyauta Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Wasanni a takaice.
Rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa hukumar kwallon kafar kasar ta NFF tana shirin sauya ra'ayi a yunkurin samar da mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles domin maye gurbin Joseph Osero wanda ya bar aikin sakamakon karewar kwantiraginsa a ƙarshen gasar cin kofin nahiyar Afirka. A can baya hukumar ta NFF ta yi matsayar ɗauko koci ɗan ƙasar waje. Inda har aka yi matsayar zaben ɗaya daga cikin wasu mutane uku da suka hada da Antonio Conceicao, Dominic Torrent da kuma Daniel George. To sai dai mujallar wasanni ta Najeriya mai suna On Goal Nigeria ta ruwaito cewa NFF din ta sauya tunani inda a yanzu take kokarin yin matsayar nada dan kasar Emmanuel Amunike a zaman sabon kocin ta. A cewar rahoton, shugaban hukumar ta NFF Ibrahim Gusau ya zabi daukar kocin dan cikin gida ne sakamakon matsin lamba daga ƴan kwamitin gudanarwa na hukumar. Duk da cewa shi a kashin kansa ya fi sha'awar ɗauko koci daga kasashen waje. Haka kuma hukumar ta yi nazari kan ƙalubalen tsadar ɗaukar koci ɗan ƙasar waje da ta sha fama da shi a baya. A yayin da take ci gaba da tsayuwa kan ƙarfinta na albashin da bai wuce dala Amurka 50,000 ba. Haka ake tunanin baiwa Amunike aikin tare da Finidi George a matsayin mataimakinsa da kuma Emeka Amadi a matsayin mai horar da masu tsaron gida. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta bayyana damuwa kan kalaman nuna wariyar launin fata da ake yi wa ɗan wasan ta Nicholas Jackson a kafafen sada zumunta biyu bayan kashin da Manchester City ta bata a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar FA Cup a ranar Asabar. Chelsea din ta sha kashi ne da ci ɗaya da nema a wasan da Jackson din ya yi taɓar da damar zura ƙwallaye, lamarin da ya sa wasu magoya bayan ƙungiyar zargin ɗan wasan har ma da tuttura masa kalaman nuna wariya. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta bayyana cewa ba za ta lamincewa kowane irin nau'i na cin zarafi ba, musamman kan 'yan wasanta, tare da barazanar ɗaukar tsatsauran mataki kan duk wanda ya aikata ba daidai ba. Jackson ɗan ƙasar Senegal mai shekaru 22 ya koma Chelsea ɗin ne daga Villarreal a bara, to amma har yanzu ana ganin bai sake ba tukunna, inda ya sami zurawa kungiyar ƙwallaye 13 kawo yanzu a wannan kakar wasannin. A kasar Spain kuma kungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta kama hanyar lashe gasar La Liga ta bana bayan ta doke Barcelona da ci 3-2 a jiya Lahadi a karawar da ake yi wa lakabi da El Clasico. Wannan ya baiwa Madrid din damar ci gaba da jagorantar teburin gasar da maki 81 a cikin wasanni 32, tare da tazarar maki 11 tsakaninta da Barcelona din da ke binta a tebur da maki 70. A sauran wasannin gasar ta La Liga da aka fafata a jiya Lahadi, Villarreal ta bi Almeria har gida ta doke ta da ci 2-1. Alves ta yi galaba akan Atletico Madrid da ci 2 da nema, yayin da Getafe ta yi kunnen doki da Real Sociedad da ci 1-1. To ƙarshen wasannin kenan, mu kasance lafiya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin, babbar kotun Indonesia ta kori karar da wasu 'yan takarar shugaban kasa guda biyu da basu yi nasara ba suka shigar, waɗanda suka nemi a sake gudanar da zaben bisa zargin tafka magudi da dama a zaben na watan Fabrairu. Hukuncin da alƙalai biyar suka yi rinjaye a kan alƙalai uku da kotun tsarin mulkin ƙasa ta zaɓa su yi shari'a sun yi fatali da ƙarar, suna masu cewon lauyoyin 'yan takarar da ba su yi nasara ba sun gaza kawo shaida da suke zargi na fatafka makudi wanda ya baiwa Prabowo Subianto nasara. Hukumar zaben kasar ta KPU a takaice ta tabbatar da gagarumin nasara a zaben zababben shugaban kasa Subianto, wanda ya samu nasara a zaben, amma abokan karawarsa da suka hada da tsohon gwamnan Jakarta Anies Baswedan da tsohon gwamnan Central Java Ganjar Pranowo sun ki amincewa da wannan shan kayi da suka yi da suka ce an tafka magudi, kuma suna neman a sake zaben. Sun kuma yi zargin cewa an nuna son kai a wannan zaɓe da aka yi, inda suke kalubalantar ɗan tsohon shugaban ƙasar Jacolo Widodo, wanda ake kiransa Gibran Rakaba, a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa wanda ke dafa ba Subianto baya. Hukumomin hotuna da aka ɗauka a yau Litinin kenan a ƙasar Iran sun nuna cewa harin ramuwar gayya da Isra'ila ta kai a birnin Isfahan da ke ƙasar Iran, wanda ya afka a kan na'urar tsaro na sararin samaniya wadda Rasha ta ƙera, wanda jami'an Tehran dai suka yi ta ƙaryatawa cewa babu wani ɓarna da wannan hari ya yi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.